Duk da wannan sakonni na jajantawa da kuma juyayi da bata rai da shugaba Muhammadu Buhari ya dangane da wannan kisan gillar da aka yi wa masu neman shinkafa nan a Zabarmari su 43, al'ummar yankin yanzu suna ganin cewa lokaci yayi da ya kamata shugaba Buhari ya yi wani abu na zahiri da zai nuna cewa da gaske yake yi shi na so yaƙi yan kungiyar Boko Haram domin a kawo ƙarshen kisan gilla da ake wa al'ummar wannan yankin, wanda ya haɗa da yin sauye-sauye ga jami'an tsaron da ake ta matsa masa lamba ya canza, da kuma ɗauko sojojin haya wanda za su taimaka wurin yin wannan aikin da ake ganin cewa sojojin Najeriya sun kasa, kamar yadda Malam Abu Kaka, ɗaya da cikin mambobin kwamitin dattawa na al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya, ke bayyana mun a cikin fira da na yi da shi, inda yake cewa
abin takaici ne a ce har yanzu shekara 11 ana abu ɗaya, babu nasara. Wannan jagoran da suka tafi Maiduguri mun san shugaban Senate Dr. Ahmed Lawan ɗan yankin ne, mun gode masa da tawagar da suka tafi, amma abin da muke so mu faɗa shi ne wannan gwamnatin ta gaza ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba. Kuɗin nan da ake bayarwa sojoji sai su ce ba a ba su kuɗin ba, gwamnatin Buhari sai su ce sun ba da kuɗin, har cewa ma ya ce duk abin da suke so an ba su. To ina shaidan an ba su ɗin? Babu. Kullum dai a kashe mana mutane a ce Allah wadai, Allah wadai, ya ishe mu da wannan. Ka ji ma maganar da shi Garba Shehu ya fito yake faɗa, duk mai hankali ma ba zai irin wannan magana ba. Na farko dai, inda a ce dole ma a samo sojan haya irin yadda su gwamnatin Jonathan suka yi kafin su tafi, sun ci nasara, amma wannan gwamnatin suna zuwa suka kore su, kuma gashi nan sun zo sun gaza.
Bayan sojan haya, me kuke gani ya kamata a yi a fahimtar ku domin a ci nasarar wannan yakin, tun da an ce da ɗan gari akan ci gari?
To na farko dai, yanzu dole ne abin ma ya kai bango inda ma kowa zai tashi ya san yadda zai yi ya kare kansa. Abin da muke so a yi in za su yi kenan, da mu ban ma yadda da su wannan za su yi ba. Wannan yaran mu na civilian JTF na su suka kori Boko Haram daga cikin Maiduguri suka fita ɗan kato da goran, don haka su ma a ɗauke su a sa su cikin sojojin da civilian JTF ɗin namu nan, da kuma ƴan jankwala da mutanenmu su muka yadda da su yanzu. Da wannan yanzu abin da yake faruwa, babu wannan hakurin da za a ce a yi hakuri, babu hakurin da an riga an kai bango.
Shi kuwa Malam Abdulaziz mai turaka, mai taimaka ma gwamnan jihar Katsina a fannin wayar da kan al'umma, na bayyana min cewa dukkan ɗan Najeriya na da haƙƙi a wurin kawo ƙarshe na lalurorin tsaro bisa ga la'akari da irin tsananin da matsalar tsaron ta yi a cikin Najeriya baki ɗaya. Kamar haka,
har yanzu hudan Najeriya ya yadda cewa wanda ya samu matsanancin hali a baya, wanda ya kalli kuma harkar tsaron ta tabarbare a baya, to in ya kalli halin da ake ciki yanzu zai ce gwamma yau da jiya. Dan shi yasa muke ganin cewa gwamnan jihar Katsina da kuma ita kanta wannan gwamnati Zamfara, inda haɗin kan kamar yanda gwamnan Maraɗi ya taɓa magana lokacin da muna Nijar, ya ba da shawarwarin cewa haɗin kan shi zai kawo wannan ƙarshe wannan ta'addancin. Ina tabbatar maka da cewa mutane su yi kyakkyawan zato akan abin, kuma ya kamata shi ɗan Najeriya kullum abin da muke kira gare shi ayi addu'a. Ita gwamnatin da magana da shi shugaban ƙasa yayi ba zai iya kawo ƙarshen abin nan ba sai inda Allah ya kawo ƙarshen shi. To addu'a tana da muhimmanci ga ɗan Najeriya ya gane halin da muka shiga yanzu, muna buƙatar da mu koma ma Allah mu yi addu'a wannan musiba, Allah kawo mu iyakata.
Umar Faruk Musa, Amurka, Abuja, Najeriya.